daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango abin niyya mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni Masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake kuma su baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com
Barkamu da asuba da fatan awaye gari lafiya yau Lahadi 24 ga watan Fabrairu shekarar 2019 Ibrahim Kalmu Sigirba ne da Mahmud Lalo da kuma Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku cikin wannan shiri na musamman Muhammad Mahmud barkamu da warhaka
barka da asuba
yau barka da asuba Ibrahim
Kai Ibrahim bari mu fara da kanin labaran duniya
An fara kirga kur'u tun jiya Asabar a zaben shugaban kasar Najeriya da aka yi matukar fafatawa tsakanin ƴan takara. An bindige wani dan majalisar dokokin kasar Somalia har lahira a jiya Asabar a Mogadishu babban birnin kasar. Sojojin Venezuela a kalla biyar suka canja sheka tare da yin mubaya'a ga madugun ƴan adawa a daidai lokacin da jami'an tsaron ke fafatawa da masu zanga-zanga.
So kanin labaran duniyan kenan a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji wata tattaunawa da muka yi da kakakin hukumar zaben Najeriya kan halin da ake ciki dangane da tattara sakamakon zaben da aka gudanar a jiya inda za ku ji abin da ake bukata dan takara ya samu kafin ya lashe zabe
to koyaya waɗanda suka sa ido kan zaben na Najeriya suka ga wannan zabe yadda ya gudana sai a biyo mu ji
muna kuma dauke da cikakkiyar wannan hira baya ga haka zamu lika jihar Kaduna Oyo da ma jihar Taraba inda wasu suke korafin cewa ba a yi zabe a yankunan su ba
to amma yanzu zamu fara ne da cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum da cikakkun labaran duniya An fara kirga kur'u tun jiya Asabar a zaben shugaban kasar Najeriya da aka yi matukar fafatawa tsakanin ƴan takara wanda har ya kai ga tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin kudancin wannan kasa mai arzikin man fetur. Shugaba Muhammadu Buhari na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kada kur'unsu daga cikin masu kada kur'un a kasar da yawansu ya kai miliyan 72 kuma ya kada kur'ar tasa ce a garinsu na Daura. Lokacin da aka bude rumfunan zabe a jiya Asabar don gudanar da zaben kasar da aka jinkirta a baya ƴan sa'o'i gabanin fara zaben an ji karar bama-bamai a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin kasar wanda shine ma headquarters jihar Borno da farko dai jami'an tsaron kasar sun yi yunkurin boye ainihin abin da ya faru amma daga bisani sun tabbatar cewa ƴan tawayen Boko Haram ne suka yi yunkurin dannawa cikin birnin ta wajen kaddamar da har-haren artillery an bindige wani dan majalisar dokokin kasar Somalia har lahira a jiya Asabar a Mogadishu babban birnin kasar a cewar majiyoyin jami'an tsaro wasu ƴan bindigar al-shabab ne suka bude wuta ma dan majalisar mai suna Usman Ilmi Bakore dan da kananan bindigogin pistol lokacin da ya je duba wani sabon gida da yake ginawa a unguwar Karan wadda ke arewa da birnin Mogadishu a cewar shaidu a wata sanarwa da gidan rediyon Andalus ya bayar wadda ta shine kungiyar ta'addanci kan yi bayani a hukumance kungiyar ta al-shabab ta ce wasu mujahidan mu sun harbe tare da kuma kashe dan majalisar dokokin kasa mafi dadewa na haramtacciyar gwamnati nan da nan dai Bakore ya mutu tun ma kafin masu kai daukin gaggawa na farko su isa a cewar ƴan sanda sojojin Venezuela akalla biyar suka canja sheka tare da yin mubaya'a ga madugun ƴan adawa a daidai lokacin da jami'an tsaron ke fafatawa da masu zanga-zanga a maketara kan iyaka inda aka jibge kayan tallafi da ake jiran samun damar shigar da su kasar Manjo Hugo Fara na rundunar sojin Venezuela ya bayyana canjin shekar jiya Asabar inda ya gaya wa sashin na Toshiya na muryar Amurka cewa ya amince da halassin madugun ƴan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban kasar ta Venezuela Jami'an kasar Colombia sun ce wasu askarawan tsaron kasar Venezuela hudu ma sun mika wuya tun da farko a jiya din inda suka ketara zuwa bangaren kasar Colombia da hannayensu sama kuma rike da bindigogin su suna nuna alamar mika wuya. Madugun ƴan adawar Venezuela Juan Guaido ya aika da sakon Twitter na yabawa da matakin da sojojin suka dauka. Ba gudu suka yi ba daga fagen daga ba a cewar sa. Ya kara da cewa sun yanke shawarar ce ta koma bangaren jama'a da kuma kundin tsarin mulkin kasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Ana sa ran a makon gobe Amurka da Koriya ta Arewa za su yi wata ganawa a babban mataki kan shirin nukiliya Koriya ta Arewa wanda zai zama dori kan ganawa mai cike da tarihi da suka yi bara. Kan wannan ganawar da za a yi yanzu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, tuni manzon Amurka na musamman Stephen Biegun da mai bayar da shawara ga kasar kan tsaro John Bolton suka kama hanya don yin sharar fagen wannan ganawar da za a yi. Ana sa ran yin wannan ganawa a ranakun 27 da 28 ga watan nan na Fabrairu, amma zuwa yanzu ba a yi cikakken bayani kan abubuwan da ganawar ta gaba ta kunsa ba da kuma tsawon lokacin taron ba. Rahotanni na nuna cewa ana duba yuwar yin taron ne a Hanoi na kasar Vietnam. Ana kuma duba yuwar yin taron a wasu birane na Vietnam banda Hanoi. To amma a Hanoi ne Koriya ta Arewa ke da ofishin jakadancin ta. An yi rigakafin ciwon Ebola na mutane sama da 80,000 a lardunan Kivu da Ituri na masu fama da tashe-tashen hankula a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo saboda barkewar cutar ta wannan karan. To amma har yanzu rigakafin da aka ba mutane na matakin gwaji. To amma tuni daga shekarar 2015 zuwa yanzu an baiwa dubban mutane a Afirka da Turai da kuma Amurka. Nazarin da aka yi dai kan amfani da rigakafin ba kammalalle ba ne, amma ya nuna cewa maganin bai da illa kuma yana kare mutane daga cutar ta Ebola. Bayan tarin bayanai, wani gungun ƙwararru sun bayar da shawara a ci gaba da zagayen rigakafin Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Shin wannan tsari na rigakafi ana gina shi ne kan kawar da yaduwar cutar ta wajen yin rigakafi na mutane da ke da yiwuwar su kamu da cutar su kadai?
Muhammad Hafiz Baballa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da kidayar ƙuri'u a sassan ƙasar bayan da aka kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da aka gudanar a jiya Asabar. Mun tuntubi kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello halin da ake ciki dangane da kidayar ƙuri'un, amma ya fara ne da bayani kan sharuɗin da ake bi kafin a ayyana ɗan takara a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar.
To bisa dokar zabe ana buƙatar duk yadda Allah zai ba nasara zama wato ya lashe zaben zabe a matakin shugaban ƙasa. Ya samu firin jayen ƙuri'u ka'ida ta farko kenan. Ka'ida ta biyu kuma ana son ya samu akalla kashi ɗaya bisa kuɗin ƙuri'un da aka kaba a 2-3 wato mazaɓin da ke ƙarƙashin mazaɓarsa. In ana magana matakin shugaban ƙasa ne ana maganar samun kashi ɗaya bisa kuɗin adadin ƙuri'un da aka jefa a jihohi akalla 24 kenan tunda muna da jihohi 36.
To wane yanayi ne kuma zai kai ga aje zagaye na biyu a wannan zaɓe?
Kadan aka waye gari duka ɗan takarar da suka fafata a matakin shugaban ƙasa ba wanda ya cika ƙa'idar lashe zaɓe, to sai a zaɓi guda biyu waɗanda suka yi wato suka ci kowa yayin gurbi. A zuri a tsakanin su ake gudun ƙoƙari ake ƙira'a wato ta fidda gari ta fidda wato zakara a tsakanin biyu, yadda kuma wanda duk Allah ya sa ya samu firin jayen gurbi to shi ake bayyana a matsayin shugaban ƙasa.
To bari mu ɗan koma baya kaɗan, ya zuwa yanzu sakamakon zaɓe sun fara shigowa daga jihohi koko a wani mataki ake yanzu haka?
Da kawo yanzu ba a jihar da ta kammala zaɓen ta gallon tati sun karo ta kawo sakamako Abuja, sai dai muna tsammanin matakin wato sakamako yana matakin kananan hukumomi ne zuwa jihohi din insha Allah muna fara nan ba da dubiya ba idan jihohi sun kammala tsari sakamakon da suka kawo wa Abuja.
Amma kaman kun hango ranar da kuke tunanin za a iya kammala tattara sakamakon zaben a fadi wanda ya nasara.
Dibi da fadin tarayyar Najeriya da kuma yadda zabukan suka gudana ba ka iya ce da makoji za a kammala sai dai fatan mu za a kammala cikin ƙarin lokaci. Yadda kuma za a kawo cikin inganci daga darkar da aka tanira domin haka.
Wato kwanaki kenan ko makonni ko yaya kake tunani?
Bai taɓa kaiwa cikakken mako ba, amma dai ba za a kasa kwana ɗaya biyun nan ba, saboda ai ƙasar da faɗi kuma duk gurin da ba su yi yaɗe ba in akwai wani dalilin da ya hana su yi yaɗe musamman idan dalilin ya shafi kafawar hukumar da ɗaya mataki kayan aiki ne. To ana karan ba su dama su yi yaɗe su gobe wato ranar Ladi ne kenan. Da haka kaga kenan ita ran Ladi ɗaya za ta zama cikin wato kwanakin da a wasu jihohi in an samu irin wannan yanayi za su je ran Ladi kansu.
Yaya jiha take tattara bayanan sakamakon zaɓe da turo muku? Ana turowa ta kafar intanet ne ko abu ne wanda za a zo da shi a akwatunan zaɓe ko ta yaya masu tsaro za su so su ji yadda abin ke wakana?
Wato duk da samar da salon dabarun sadar da saƙonni abin da sakamakon zaɓe ya kunsa, dokar zaɓen tarayyar Najeriya ta aminta ne da kawo wato sakamako ta hanyar rubutu ta hanyar takarda. Ko da a ce alibi shi an samu labari ko an bugo waya an ce da abin da kowace jiha ta tara wajibin wannan jihar ne wanda ya tara sakamako a matakin matsaba wato jihar wanda yake wato kwamishin ofisa na jihar kenan zai ɗauko sakamakon a takarda ya hawo jirgi ko ya hawo mota ya kawo shi ya gabatar wa shugaban hukumar zaɓe na tarayyar Najeriya kuma a tantance wannan sakamako a kan idon shi kafin a karɓa a zuwa a cikin wato kundin bayanai. Har sai in an yi haka ne ake karɓan sakamako daga hannun su wakilan jihohi a kai kwamishin ofisar na tafi kuma tsara sakamako na jihohi kenan.
Kaman an zo tattara bayanan a su sakamakon zaɓen aka zo ana gabatarwa, wani mataki ku ɗauka na ganin cewa wani bai kawo muku katsalandan ba idan muka yi la'akari da abun da ya faru a baya? Kaga mutum ana kan gabatar da sakamakon zaɓe sai wani ya tashi hau kan dandamalin da ake abun ya ce zai nuna kaman ko bai yadda da wani lamari ba, kun ɗauki wani mataki na kaucewa irin yawar haka?
A halin da ake cikin yanzu an ba da wannan cibiyar tara sakamako na tarayya cikakken tsaron da ya dace da ita, yadda kowane mutum da ka gani a ciki wajibi ne a san shi a san abin da ya kawo shi a san aikin da zai jira ne a wannan cibiya kuma ya zama cewa ya bi ka'idojin ita wannan cibiya da abin da zai ajiye mata su da abin da zai zauna kuma ba shi da ikon yin wani abu da ita cibiyar ba ta yi da abu da nan a ciki ba. An ɗauki cikakken matakan tsaro ta yadda duk wanda ya shiga wannan zauren taron tara sakamako wajibi ne an san abin da zai yi da a taron kuma irin harma-harma kuma in ma har kaddara haka ta iya kasancewa wanda ba ma fata akwai jami'an tsaro kewaye a cikin wato shi zauren wannan tsari sakamako ta yadda duk matakin da ya kamata su ɗauka ne tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali za su yi shi saboda a kai ƙarshen nasarar wannan gagara mai aiki da yake gaban mu.
To kamar wani kira za ku yi ga musamman ma su jihohi dangane da abin da ya shafi tattaro bayanan da suke yi wato a wala Allah matakin ƙaramin hukuma da kuma jiha kan abin da shafi tattara bayanan zaben kafin su turo? Kuma kuna da wani kira da za ku yi gare su?
To alhamdulillah da shi ne an ba su horarwa ta yin ga ka'idar da ake bi a tare sakamakon nan kuma a sani cewa sakamakon wato zaɓe amana ce ba wanda yake da ikon wato yafa da shi daga matakin da far da aka zaɓe ya zuwa matakin tarifa a wato sakamakon na unguwanni da na ƙananan ƙauyoyi har ya kai matakin jiha ta yadda idan an kammala tarawa a jiha za a gabatar shi a shi shugaban kuma zaɓe da ke nan Abuja wanda kuma shi ma zai jimlace wannan bayanai a cikin takardu da suka dace da kuma auna ya ga cewa wane ne ya nasarar lashe wannan zaɓe kafin ya kai ga bayyana wanda ya lashe ne.
To me ke kuma kai ga aje zaɓe a zaɓe?
To kwaji sauran bayani a shirinmu na gaba. Kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello kenan ke bayani dalla-dalla. To jami'an da suka sa ido a zaben na Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yadda aka gudanar da shi. Maryam Laushi na daga cikin masu sa ido na cikin gida da suka lura da yadda al'umma suka gudana. Ga abin da ta faɗa wa wakilin Salisu Shehu Ashaka a wannan tattaunawar da suka yi.
wannan zaben naga kaman akwai kwanciyar hankali sosai a cikin shi mutane sun fito kuma sun bilayi an yi zabe wayansu ma sun tafi da sassafe wato da yake yanzu babu accreditation inda ake yi da safe in ka zo kawai zaka nuna cewa ka zo sai kai zabe wayansu kaman karfe 10 ma na safe sun gama har sun tafi gida sai amma wayansu wurare kuma naga cewa ɗan ainihin kan basu fito da wuri ba so mutane suna zuwa suna dan jira har zuwa a wasu wurare kila zuwa karfe 10 mutane suna dan jira ainihin kan basu fito ba amma daga baya sun zo sun fito
to kaman wani irin kuma matsaloli ne kika ga kaman ya kamata ita hukumar zaben a ce ta inganta a zabe na gaba da za a yi
to ya kamata dai mutane su san ina suka zo zabe yawanci duk inda muka je sai mutane su zo suna tambayan mu a ina za su tsaya suna wurin da ya kamata nema zaben su polling unit din su yawanci mutane kaman ba su gane abin ba sosai saboda haka ya kamata in mutane suka zo akwai wayanda za su iya su tambaya ko kuma akwai abin da zai nuna musu su gane cewa wurin da ya kamata su zo suke
amma kaman irin zargi da a baya ake yi kaman irin na magudi ko wani siyan ƙuri'a kaman inda kuka zazzaga a nan cikin birnin Abuja akwai inda kuka je kuka fuskanci wannan kalubale
eh to kaman yanzu Utako a cikin kuma Life Camp da muka je mutane sun zo suna tambayan mu suna cewa ba su san inda ya kamata su yi voting ba inda ya kamata su yi zabe ba su gane ba garki ma haka ya faru
amma ba ku ga dai kaman inda ake wani magana ko sayan ƙuri'a ko wani abu haka ba
a gaskiya ni dai ban ga inda ake sayan ƙuri'a ko wani abu ba mutane sun tafi a hankali kuma kowa ya je yana zaben shi a cikin kwanciyar hankali
Maryam Laushi kenan wata mai sa ido a zaben Najeriya ta cikin gida to a can jihar Taraba kuwa bayanai na nuni da cewa ba a yi zabe a wasu sassan jihar ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana
kamar ma yadda al'umman wasu yankunan kananan hukumomin Ukaida Takum da ke zama mayafar gwamnatin jihar Taraba ke cewa akwai wasu wuraren da ma ba a gudanar zaben ba lamarin da al'umman ke danganta da yunkurin magudin zabe yankin Cinkai na Ukari na ko cikin wuraren da ba yi zaben ba kuma kawai yanzu al'umman yankin sun ce su ma ba su zama koman su ba
cikin gurin Cinkai ya kwanti ya kwanti akwai tunan sun kai guda biyar
kamar na ina da ina ne ba yi ba
akwai Kundu Kundu akwai Kundu Kundu gidan akwai Kundu akwai primary school akwai Kabawa yawa akwai kuma Open Sanki na kusa da su sun san kan kasuwa
duk ba yi zabe ba kina yau yanzu har zuwa cikin dare da muke magana da kai a kusan 12 kaman baya zabe ba me suka ce muku
ai ba wani labari kuma ba aka ce muku tun da kuka dawo da zuwa muka yi magana da su ba wani labari har yanzu
ba su ce muku ta kila akwai ran da su samu kuma koko
eh shi da wanda da kanmu ne muke tuwo da kanmu ne a dare muke tunanin cewa kila ba ma ci gobe da mu sake komawa mun kawo mun karbo fani kuma mun karbo ma fani
kaman da mu akwatuna nawa ne wannan cinkan din
guda biyar ne
kuma ko dai bai ba
ko dai bai ba
cikin garin Ukari ma dai an ko samu hatsaniya kan matsugunin wani akwatin zabe lamarin da kai jami'an tsaro dauke akwatin zuwa ofishin yan sanda kamar yadda wannan mazaunin garin Ukari ya yi min karin haske
to saboda haka shi saboda muka ce sai da tare shi karfan da yake kuma kuma yi zabe a wuri to an ji an samu dan rani amma dai an za ka ci akwatin an mai da shi tortishi ba ba sai yanzu ko gura zaka ba mai da zabe ko ba dai mu sani ba
a to bai zabe ba kina wani akwatin
wannan akwatin gaskiya bai zabe ba
to sai yaushe kuke tunanin za a yi
na dai ta yi kokarin ji daga bakin kwamishinan hukumar zabe ta INEC a jihar kan waɗannan matsaloli da mako hakata ba ta cimma ruwa ba ko da yake ɗaya daga cikin jami'an da ke hulɗa da jama'a hukumar Mr. Marvin Matayes ya ce suna sane da batun na cikin garin Ukarin amma za su bincika game da sauran wuraren na ambata
Allah ya kai mu wayar da lafiya a wancan affected area.
To kaman me ya jawo wannan matsalar?
Kaman na Ukarin da issue ne na smart card reader. So tunda ba samu a replace mun su ba doka ya ce in har ne sha biyu ya wuce in ba iya replace na smart card reader ba sai a kai zaɓe da gobe. So shi ne za a yi musu kuɗin Allah ya yarda.
Akwai wani gunduma da na Ukarin da ake gacin kai su sun ce akwatunan su da ake kai musu daman guda biyar ne amma da suka je sai aka ce guda uku kawai za a ba su. To kaman karamar hukumar ta kuma an ce akwai wasu mazabu da ba a samu an yi ba.
Ban sani ba. Ban san ko me gidana watakila ayani kwa kima sababu amani ni mkani kwa kisiyo kwa kwa ina hii mkani
ya mako wadizu aloka chini niki ayikuwa wana rahutu gwamna njaa taraba kitidari ya disa insi yaku shida usuja miangamati njaa duko sintare ni agarini taku ngamida wana zabi ya nda kutuni maka soma hada hanchi nsaka mkonza na wasu yankuna ndaa kada Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na mrawa Amerika daga Yola a Nigeria
to a gaida kai Ibrahim daga tarabon barmu leka arewa maso yammacin Najeriya wato a jihar Kaduna domin mu ji halin da ake ciki a wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aika mana
ana ci gaba da tattara alƙalman zaben shugaban ƙasa da ƴan majalisun tare Najeriya da aka yi a sassan jihar Kaduna dukko da irin jinkirin jan kafar kawo akwatin kada ƙuri'a da aka samu a wasu daga cikin mazabin da ke yankunan ƙananan hukumomi har izuwa karfe 10 da ranar Asabar nan dai mafi akasarin kanin komai 23 jihar Kaduna na dakon sakamako ne daga gundumomin da aka riga aka ayyana kafin tattara alƙaluman da za su bada damar ambata waɗanda suka lashe zabe a matakin kanin komai kafin a kawo jiha don gaya wa duniya abin da aka samu a matakin kowace jiha a wannan ƙasa zaben wanda ya hada da na shugaban ƙasa da ƴan majalisa da tijai da kuma ƴan majalisa wakilai a jihar Kaduna dai ya tafi lafiya lau ba tare da tashin hankula ba illa dai matsala da aka samu ta na'urorin da ke tantance masu kada ƙuri'a wato card readers a turance da kuma jinkirin da aka samu a wasu mazabu na kawo kayayyakin kada ƙuri'a ko kuma kawo kayayyakin da basu kammala ba kamar da yadda wasu daga cikin waɗanda suka samu wannan tangarda a sassan jihar Kaduna suka yi min ƙarin haske
sunana Umar Muhammad 027 46 tudun wada to muna da jira kwata yanzu ba kawo to an ce dai an samu dan miskila ne namu an kai wani anguwa amma ana sotin ne kafin a kawo sha da saura goma da mushin sha da dai
sunan Haji Amdalat ina jira yin zabe ne 730 ko magarba ne inde ne sai dai makar da izo na kamar tafi insha Allah
na lugati nan rubu ne kayan da zuwa
sunan Ali Umar gaskiya mu a lokacin da muka je wurin mun tambaye ɗan wannan kofofin da suke wurin mun tambaye su mun ce akan komai ya cika sun nuna mana sun ce ya cika to bayan da muka zo nan wurin suka ce wai bai cika ba ran dan majalisa
na Ishaku Adamu an ga kalji an fara shi Isha bi saura to gaskiya ba da kayan ne ya kawo laci an ce karfe 2 amma ba zai gama karfe 2 ba gaskiya wannan za iya kai karfe 6
fargabar da wasu suka dinga nunawa na samun tashi-tashin hankula ko rashin fahimta ga al'ummar da za su kada ƙuri'ar dai bai taso ba sam-sam a mafi akasarin sassan jihar Kaduna ko da ke dai akwai wata mazaɓa ta makeratu da ke karamar hukumar Igabin da wani ya yi ƙoƙarin ganin ya sunkuci akwati kafin al'ummar gurin suka kama shi suka danka wa jami'an tsaro sai kuwa rahoton yunkurin ta da hankalin da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Ahmed Fayin jihar Kaduna ce wasu sun yi amma su ma an dakile su
farin ciki na babba shine babu inda muka ji wani tashin hankali a jihar akwai wayanda suka yi kokarin ta da hankali din amma alhamdulillah jami'an tsaro sun tashi tsaye sun kashe abin ba su samu nasara ba Allah ya sa a gama zaben nan lafiya kuma Allah ya kai mu sati biyu masu zuwa don a sake sauran zaben da ya rage
shi ma dai dan majalisar dattijan tarayyar Najeriya a shiya ta Binjar Kaduna da ke cikin jerin waɗanda suka kada ƙuri'a a Kaduna sanata Shehu Sani ya ce ya gamsu da yadda ya ga ana gwada zaben ba ta da tashin hankali ba
an dai fara wannan abu cikin kwanciyar hankali da lumana kuma muna fatan cewa haka ya dore kamar yadda aka fara lafiya a ƙare lafiya kuma a guje ma tashin hankali a guje ma tarzoma a kuma guje ma magudi
tunda dai jami'an hukumar zaben da suka tattaro alƙaluman zaben da aka yi a gundumomi suka dumfari kana hukumomi da nufin ganin an ambata waɗanda suka lashe zaben majalisar wakilai kafin tattara na shiyoyi guda uku jihar Kaduna da za a san waɗanda suka ci zaben majalisar dattijai Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa to yanzu kuma zamu kada jihar Oyo inda rundunar ƴan sandan jihar ta musanta rabiyar inda ake yi cewa an kashe mutane biyu yayin da suka yi yunkurin satar akwatin zabe Hassan Murtambuwal gare ka
Rundunar ƴan sanda ta jihar Oyo ta musanta cewa jami'an tsaro sun bindige mutane biyu har lahira saboda satar akwatin zabe Mr. Shina Olukolu shine commissioner ƴan sanda na jihar Oyo CP Shina Olukolu yace ba a yi haka ba ba wanda jami'an tsaro suka harbe na tambaye commissioner to mutane sun ce an yi harbi a wata mazaba
a politician came to the scene with some people without any provocation fired into the crowd and one person was
hit. He was taken to the hospital and he died. The other person was arrested for attempting to snatch a ballot box at a different location.
Sai commissioner yan sandan na jihar Oyo Shina Olukolu yace wani dan siyasa ne ya zo da mutane ba tare da wani abu ba, kawai yayi harbi a cikin jama'a. Harbin ya sami wani mutum daya, aka kai shi a asibiti ya mutu. Kana an kama wani mutum yana kokarin satar akwatin zabe a wata mazaba daban. Shina Olukolu yace kawo yanzu abinda ya sani kenan. To ko yaya zaben ya gudana a jihar Oyo?
Sunana Alhaji Bala Abdul Kadir Jada, coordinator na Southwest Area Community for Achievement. Eh, tsarin zabe alhamdulillah da madaya da muka gaggawa jama'ar mu sun fito kuma sun bi doka da oda.
In ka gamsu da yadda hukumar zabe ta tsara wannan tsari?
Eh, a kuskuren da aka samu hukumar zabe da kanta take cewa kowanne unit za ta bada ballot paper 1,000. To amma yanzu a unit ina nan mun samu shortage, don bangaren da ni kaina ne zabe na samu kuri'a 500, shi kuma ɗaya layin mun samu kuri'a 600. Kan mun tambayi su ainihin wakilan INEC ina ragowar ta, suka ce su abin da aka ba su kenan.
Su jami'an hukumar zabe sun zo a cikin lokaci?
Eh, sun zo a cikin lokaci.
To ya batun tsaro?
Eh, tsaro ina ne da ya kamata.
Akwai tsaro?
Eh, akwai tsaro.
Sunana Nasir Abubakar Usman, wanda aka fi sani da baban yan uku, ina ADP.
Ya kaga tsarin hukumar zabe?
Hukumar zabe gaskiya mun samu haɗin kai.
Jami'an zabe sun zo da wuri?
Jami'an zabe sun zo da wuri, kuma mun fara akan karfe 9 saura insha Allah muka fara zabe a nan unit 5.
Mun gamsu da yadda an ka tsara wannan zaben?
Eh, mun gamsu da shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan, masu sauraro baki da abin da shirin namu ya kusa kenan, amma bari mu karkare shirin da labarai a takaice.
An fara kirga ƙuri'u tun jiya Asabar a zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi matukar fafatawa tsakanin 'yan takara, wanda har ya kai ga tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin kudancin wannan ƙasa mai arzikin man fetur. Shugaba Muhammadu Buhari na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kada ƙuri'un nasu, daga cikin masu kada ƙuri'un a ƙasar da yawansu ya kai miliyan 72, kuma ya kada ƙuri'ar tasa ce a garinsu na Daura lokacin da aka buɗe rumfunan zaɓe a jiya Asabar don gudanar da zaben ƙasar da aka jinkirta a baya. An bindige wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Somaliya har lahira a jiya Asabar a Mogadishu babban birnin ƙasar, a cewar majiyoyin jami'an tsaro. Wasu 'yan bindigar Al-Shabab ne suka buɗe wuta ma ɗan majalisar mai suna Usman Ilmi Bakore da ƙananan bindigogin pistol lokacin da ya je duba wani sabon gidan da yake ginawa a unguwar Karan wadda ke arewa da birnin Mogadishu, a cewar shaidu. Sojojin Venezuela akalla biyar suka canja sheƙa tare da yin mubaya'a ga madugun 'yan adawa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke fafatawa da masu zanga-zanga a maƙetar kan iyaka, inda aka jirge kayan tallafi da ake jiran samun damar shigar da su ƙasar. Mejo Hugo Fara na rundunar sojojin Venezuela ya bayyana canjin shekar a jiya Asabar, inda ya gaya wa sashen na toshe na muryar Amurka cewa ya amince da halascin madugun 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar ta Venezuela. Ana sa ran makon gobe Amurka da Koriya ta Arewa za su yi wata ganawa a babban mataki kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa.
To da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigo muku da wani sabon shirin.
Haka ne Ibrahim, inda za a ji yadda wasu 'yan Najeriya da ke gudun hijira a jamhuriyar Nijar, wato sanadiyar rikicin Boko Haram, suka tsallaka zuwa Nijar ɗin, amma kuma da suka ji zaben ya karatu suka tsallako suka dawo domin su kada ƙuri'arsu, kuma sun kada ƙuri'arsu. Za mu kawo wannan rahoto idan Allah ya kai mu a shirin namu na hantsi. Yanzu baki ɗaya masu sauraro, abinda shirin ya kunsa kenan. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Muhammad Hafiz Baballe da suka taimaka wajen hada wannan shiri, sai kuma Solomon Abo wanda shine ya hada wannan shiri baki ɗansa, da kuma injinin mu Calvin da aka hada kai gaba ɗaya aka kawo muku wannan shiri. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya, sai mun hadu a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.
Facebook.com.